الحسين.
ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أكو جواتن ذو الهجة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جهودايا لتريه له لأربعين دا بقوي وان دا يأيدي دا إشيرن جواتن مايو شكرا تدهو بيو دا أشيرن دا شدة ميلادية منا تشين كراتن لتابن تقييم المتفجم عن موكب السادات المالكية من القرآن الكريم. يوزا متاشي شابي نفس التنده وشابي نفس سبعينه التنده سبعينه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالت اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة وترقم من نمبر دبوهن تتريد يا بشدة
وأمره إمام المسجد
اللجنة الدائمة سنعطيها أما فد الإمام المسلاتي
إن القرآن صنعة الله
لما القرآن صناعة كيف الله الله ne sana'anta ka
tagayib sawab
to wannan magana ba daidai bane
li mukhalifati lil kitabi was sunnah
saboda saba wanshi ga alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam
wa tariqatus salaf fi fahmiha
wa tariqatus salaf fi fahmiha da hanyar magabata a wajen fahimtanta mu duba unzur alfatawa ودوبا فتوانا نأكو مجلدي نأكو شاتي نتريبيو دا تقص دوا تريبيو دا ترى تكون قوانا مغانا نعيني اللجنة الدائمة سنجي فتوى انجا يموت اقول الامام مسلاتي الامام انا ينا دا اوان سنة اما كما ينا فرطة وزو كلمومي وان دا ظاهر وان نكلمومي سنسابا معينيين شريعة shine yana amfani da wasu lafuzza kamar yace sunatullah ko sanatullah alqur'ani sana'a ce ta Allah to wannan ya saba ma alfazu shari'a fil aqida kuma an ce wajibu iltizamul alfazu shari'a fil aqida wa tajannubul alfazil bid'iyya yana wajaba alizimci lafuzza na shari'a a wajen aqida da nisantar lafuzza na bid'a a cikin qur'ani ko cikin hadisi ko cikin karantarwar magabatan mu babu inda aka samu an taba jingina ma alqur'ani sifar sunullah a ce qur'ani sana'a ce ta Allah Allah ne ya sana'anta ta to tunda babu inda aka taba sannan wannan lafazin kuma yana ishara zuwa ga cewa Qur'ani halitta ne kuma wannan aqida cewa Qur'ani halitta ce mummunan aqida ce wacce ba a jingina ta zuwa ga sunna malaman sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa mutumin da ya faɗi wannan lafazi yayi ridda ko da zai kwana sallah zai kwana azumi zai kwana zakka zai kwana aikin haji in dai yana furta irin wannan lafazi ya kira Qur'ani sunullah ko sanatullah to lalle wannan mutumin yayi ridda kuma wannan mutumin ba a binne shi a makabartar musulmi ba a yi masa sallah idan ya rasu sa'annan kuma bayan haka idan ba shi da lafiya ba a zuwa gaida shi saboda wannan mummunan aqida da yake da ita to ga wani limamin masallaci masallacin da ake jinginawa zuwa ga sunna gashi yana faɗin irin wannan lafazi shine suka ce irin wannan lafazi bai dace ba, saboda lafazin ya saba ma alqur'ani, ya saba ma hadisi, ya saba ma hanyar magabata a wajen fahimtar qur'ani da hadisi. An gane? Na'am.
Kale Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah.
A Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama ya ce,
"Wa hadhihi al-mas'ala waqa'a fiha an-niza'ul kathir."
Wannan mas'ala jayayya bai yawa ya auku tsakanin ta,
bain al-mu'tazilati wa ahli sunnah.
Tsakanin mu'tazilawa da ahli sunnah an samu jayayya mai tsanani.
"Wa hasala biha sharrun kabirun ala ahli sunnah."
Kuma sharri mai girma ya tabbata a cikin ta akan ahli sunnah. A wannan lokaci Allah sai ya jarraba ahli sunnah, dan dama ba yanda za a yi mutum ya rayu a duniyar nan bai samu jarrabawa ba. Har ma lokacin muna yara, wato Hausawa suka yi wani karin magana, wai in ka ji mutum yana rashin lafiya, kaga mutum kullun kaga kullun lafiyar shi lau baya rashin lafiya, to ya binciki imanin shi. An gane? To ya kamata a ce in kai musulmin kirki ne Allah ya ringa jarraba ka da nau'i-nau'i na jarrabawa. To an ce ga wani mutum shekara 30 bai rashin lafiya ba, sun ce lallai ya binciki imanin shi. To amma wannan matsala haka ne?
A'a.
Me yasa ba haka ba?
Yawa.
Ai shi kan shi lafiyar jarrabawa ne. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. Wa nabluukum bil khairi bisharri wal khairi fitna. Za mu jarabe ku da sharri da kuma alkhairi. Allah zai iya jarraba mutum da lafiya. A baka lafiya da ƙarfi, a ga me za ka yi da lafiyar nan. Ko kuma a jarabe ka da rashin lafiya, a gani za ka yi raki. Shi ne maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ajaba li amri al-mumin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil-mumin. Abun mamaki ya tabbata ga mumin, inna amrahu kullahu lahu khair, lalle al'amarinsa dukkan al'amarin shi alkhairi ne. Wa laysa zalika li ahadin illa lil-mumin. Babu wanda yake da irin wannan sifa sai mumini. In asabahu sarra shakara fakana khairan lahu. Idan farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah, sai wannan ya zama alkhairi a gare shi. Kaga shi idan mutum na da lafiya ai abun farin ciki ne. Me ya kamata yayi? Yayi godiya. To wani in yana da lafiya ba zai yi godiya ba. Gashi Allah ya bashi lafiya, sai yayi amfani da wannan rashin lafiya yana butulce ma Allah. Kaga shine zinace-zinace, shine shaye-shayen giya, shine shan kwaya, shine zaluntar mutane. Idan ya ga yana da lafiya zai ringa amfani da lafiyar nan yana zaluntar mutane. Kaga nan wajen an bashi lafiya, maimakon ya sarrafa lafiyar nan zuwa ga abin da ya dace, sai ya yi sabanin haka. Wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu. Idan cuta ya same shi sai yayi hakuri, sai wannan hakurin ya zama mai alkhairi gare shi. An gane? Saboda haka duk wani abin da aka jarabi mumini da shi babu sharri a cikinsa gaba ɗaya. Shi yasa manzo Allah ke cewa inna Allaha ta'ala idza ahabba abdan ibtalahum faman radiya falahu ridha waman sakita falahu sukt. Lalle Allah ta'ala idan yana son bawa sai ya jarabi wannan bawa ɗin. Indai Allah yana son ka ba zai barka haka nan ba. To idan ya jarabe shi faman radiya falahu ridha, duk wanda ya yarda da jarabawa wanda Allah ya masa zai samu yardan Allah. Waman sakita, wanda ya yi fushi falahu sukt, to lallai zai gamu da fushin Allah subhanahu wata'ala. Wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Ha? وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. An gane ku? To wannan matsala wato sharri mai girma ya tabbata ga ahlus sunna akan ta. An gane ku? Ahlus sunna sun samu jarabawa mai girman gaske, wanda sai mutumin da yake da ƙarfin imani zai iya kai labari akan wannan jarabawa. an gane ya zamanto wajen shekaru masu yawa a ce wajen shekara 20 da wani abu gwamnati ba naku bane a ce gwamnatin nan ba naku bane gwamnatin nan na makiyanku ne makiyanku kuma suna amfani da gwamnati dan su azabtar da ku me za ku ce akan wannan shin wannan jarabawa karami ne gwamnatin ba naku bane kuma malaman gwamnati yan bid'a mu'tazila da jahabiyya suna amfani da wa'annan gwamnatin domin a azabtar da ku an gani mutum ya gama karatun boko a hana shi aikin gwamnati an gani a ce kai ba namu bane ba za mu baka mukami a gwamnati ba sannan mutum ya gama karatun addini an gani a hana su limanci a hana su alƙalanci a hana su fatawa a hana su gudanar da al'amura na addini an gani sai kaga yan bid'a su ne limamai yan bid'a su ne masu fatawa yan bid'a su ne alƙalai yan bid'a su ne masu karantarwa a makarantun islamiyya da makarantun qur'ani gaba daya an gane wannan sannan kuma abin da ya shafi ilimi da ya shafi na boko ko da kai ilimi na sana'a ba za a baka aikin gwamnati ba sai a bada wannan aikin gwamnati ga wa sai a ba yan bid'a shin wato idan ahlus sunna suka rayu a cikin wannan rayuwa za su ji dadi ba za su ji dadi ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ansar ne innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala alhawd lalle ku za ku gaba da babashere bayana za a yi mulki babu ku za a ringa cin dukiyar gwamnati ana moran dukiyar gwamnati babu ku a ciki kaga akwai zaki wannan wani irin jarabawa ne jarabawa ne mai tsaci kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce fasbiru hatta talqawni ala alhawd ku yi hakuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkautara yanzu misali irin yadda muke a Najeriya ne sai mu samu jarabawa sai shugaban da yake kan mulki ya zama to yana mu'amala da wasu irin malamai miyagu yan bid'a duk abinda malaman suka fara da shi zai aiki misali sai ya zama to ahlus sunna an wurgar da su gefe guda to kaga ahlus sunna za su sha wahala na shekara 8 karkashin shugaba wanda yake da ra'ayi ba irin nasu ba ko to kaga irin wannan jarabawa duk gashi nan sannan ga irin jarabawa wanda ake fuskanta a Najeriya yanzu an ce lalle Allah yana son mutane su yarda wanda ya yarda da jarabawan Allah ya samu yardar Allah wanda bai yarda ba kuma Allah ya fushi da shi an gani yanzu abinda yake faruwa ga barayin daji ba barayin daji da suke ta kama mutane suna azabtarwa kaga mutum ba kauye putik wanda ka gan shi ma sai kare na mai wayo ga shi nan wari ma yake yi wanda shi zai kama ka fa ya kama ka ya ce sai ka fanshi kanka a ringa ciniki sai ka kawo miliyan 10 sai ka kawo miliyan 8 sai ka kawo miliyan kaza to shin wannan jarabawa ne ko ba jarabawa bane jarabawa ne an gani sannan ga yan ta'adda da suke zuwa su shiga kauye su kai harin kauye ba abinda mutanen kauye suka yi musu sai ta kashe su suna yankawa wannan jarabawa ne ko ba ga jarabawa bane to shin ruwa yana tsami banza in kaga jarabawa idan a cikin garin da aka yi aka yi jarabawa in akwai mutanen kirki a ciki me yasa Allah ya jaraba su Allah ya jaraba su dan ya kankare musu zunuban su kuma in akwai mutanen banza su suka bi yawa Allah ya jarabe su ne saboda zunuban su an gane zunuban su shi ya janyo Allah ya jarabe su da yan fashi yan kidnappers da yan ta'adda su ko mutanen kirki da suke garin wanda ba su da yawa sosai me ya faru jarabawa ne Allah subhanahu wataala yana so ya kankare musu zunuban su kuma ya daga su ga daraja su kuma wa'ancan zunubansu ne yayi yawa, Allah ke so su koma zuwa ga Allah sai istighfari su tuba. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, da abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannayenku suka aikata ne. To yanzu abin da ya faru ga ahlus sunna zamanin Banu Umayya, a zamanin Banu Abbas, wanda aka kama irin su Imam Ahmad, zamu ce wannan abin ya faru saboda ta'addancin ahlus sunna, ko kuma Allah ta'ala ya jarabi ahlus sunna ne don ya kankare musu zunubansu? Allah ya jarabi ahlus sunna ne don ya kankare musu zunubansu? An gane wannan ko? Shine abinda aka samu jarabawa na ainihin gwamnati mai goyon bayan aƙida na kafirci, suna goyon bayan malaman bid'a masu cewa alƙur'ani halitta ne, sannan kuma suna azabtar da duk mutumin da bai goyi bayan ra'ayinsu ba. An gane? To wannan abin ya faru, irin wannan jayayya ya auku tsakanin Mu'tazila da ahlus sunna. Wa hasana biha sharrun kabirun ala ahlus sunna, kuma sharri mai girma ya faru a wajen ga ahlus sunna. Na'am.
Wa mimman udhiya fillahi zalika al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah,
daga cikin wanda aka cutar da su saboda Allah. An gane ko? Fi fillahi an zalika al-imam, shine wannan imam din Ahmad bin Hanbal, an cutar da shi akan hanyar Allah. Shi ya tsaya kan gaskiya, amma ana so a tilasta masa, sai an karkatar da shi daga mummunan aqidar shi, daga aqida mai kyau zuwa ga mummunan aqida.
Rahimahullah,
Allah ya masa rahama.
Imam ahlus sunna wal jamaa,
shine Imam ahlus sunna wal jamaa. An gane? Yaya in kiya na Imam Ahmad? To Imam Abu Hanifa fa Imam ahlul bid'ah ne shi wa dalala? Imam Malik fa shima Imam ahlul bid'ah ne wal ahwa? Imam Shafi'i ba? To me yasa Imam Ahmad kadai ake munan inkiya na Imam ahlus sunna wal jamaa? An gane? Duk sauran malaman gaba ɗaya Allah ya musu rahama, a imma ne na ahlus sunna. Abu Hanifa Imam ahlus sunna ne, Imam Malik Imam ahlus sunna ne, Imam Ahmad Imam ahlus sunna ne, Imam Shafi'i dukan a imma ne na ahlus sunna. Amma me yasa aka ware wannan na musamman? Abin da yasa aka ware Imam Ahmad na musamman saboda jarabawa wanda ya samu zamanin ainihin sarakuna na bid'a kan abin da ya shafi al-qawlu bi khalqil Qur'an, irin juriyar da yayi. Babu wani malamin da yayi irin wannan juriya din. An gane? Wasu malamai sun gudu a karin, wasu malamai sun yi tauriya, wasu malamai an kashe su, amma shi ne ya jure wajen shekaru 20. An gane ko? Wannan sarki ya zo ya mutu, wannan sarki ya zo ya mutu. Kowane sarki yana kokarin sai ya tilasta wa mutane sai an bi wannan aqida din, amma Imam Ahmad ya jajirce bai bar ra'ayinsa ba. Wannan shi ne dalilin da yasa aka masa ainihin inkiya da Imam ahlus sunna wal jamaa, duk da cewa sauran malaman gaba ɗaya a imma ne na ahlus sunna. An gane ko? To an cutar da shi saboda Allah rahimahullah.
Alladhi qala fihi ba'd al-ulama,
wanda wani sashen malamai yayi wani magana ne yabo gare shi.
Inna Allah hajiba al-islam aw qala nasarahu bi Abi Bakr yawm Jidda,
yace lalle Allah ta'ala ya tsara musulunci, ko yace lalle Allah ya taimaki musulunci da Abu Bakr ne Siddiq ranar Ridda, lokacin da manzon Allah ya bar duniya ya zamanto ainihin Banu Hanifa. Banu Hanifa kabilan Musailama al-Kazzab suka yi ridda da wasu kabilu na Larabawa, sannan kuma wasu daga cikin kabilun suka ce dama abinda ya shafi zakka manzon Allah suke ba zakka sallallahu alaihi wasallam, tunda manzon Allah ya rasu yanzu ba sai sun ba shi zakka ba, ba sai sun ba da zakka ga wani ba. Su ba za su ɗauki zakkansu su ba wani khalifa bayan manzon Allah ba. saboda haka suka hana zakka su ko Banu Hanifa mutanen Musailama suka yi ridda suka ce Musailama al-Kazzab shi ma annabi ne shi to wannan matsala ya janyo ainihin tarnaki a cikin daular ta musulunci Abubakar radiyallahu anhu ya zauna tare da sauran sahabbai cewa waɗannan mutane fa sun yi ridda kuma yana so ya yaƙe su sai Umar radiyallahu anhu ya ce yaya za ka yi ka yaƙe su bayan an ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umurce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah ai waɗannan mutane sun ce la ilaha illallah to tunda dai sun ce la ilaha illallah ya za ka yi ka yaƙe su shine sai Abubakar ya ce wallahi da a ce waninka ne ya faɗi wannan magana ba Umar ba da a ce waninka ne ya faɗi wannan magana ba Umar ba da sai na hukunta shi an gano wannan ko saboda Umar kowa ya san jarumi ne baya barin ko ta kwana a tunanin kowa a irin wannan hali Umar shi ya kamata ya zara takobi ya ce waɗannan mutane duk abin da ya bi su kai ko su dawo zuwa ga gaskiya to sai gashi Umar a nan kuma ya yi rauni waɗannan mutane sun yi kalmar shahada suna sallah suna kaza suna kaza kuma annabi ya ce dama umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu min dima'ahum wa amwaluhum an gani har sai sun ce la ilaha illallah in ko sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah sun tsare jininin su gare ni da dukiyarsu an gane wannan ko sai Abubakar ya ce to ai manzon Allah ya ce illa bi haqqiha sai dai inda haƙƙinta to ai yanzu akwai haƙƙin musulunci da aka bari farko dai wai ce mutane sun ki bada zakka haƙƙin musulunci ne fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiya ne to wai ce ko mutanen sun yi inkarin manzanci sun ce bayan annabi ya rasu akwai manzanni da yawa sun bude kofar manzanci saboda haka su suna ganin kaza sai Abubakar ya ce masa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka wallahi da sallu zan yaki wanda ya rarrabe tsakanin sallah da zakka Allah ta'ala ya ce wa aqimu salata wa atu zakata Allah ya hada sallah da zakka su kuma sun raba fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa kallu sabilahu kaga anan Allah ya hada sallah da me da zakka to wallahi duk wanda ya rabe tsakanin sallah da zakka sai na yake shi an gano wannan ko to kuma ikon Allah daga baya sai Umar dan Khattab sai ya gano cewa magana Abubakar shine daidai shi yayi kuskure sai ya dawo zuwa ga ra'ayin Abubakar da ijtihadin sa aka zo aka yaki waɗannan wanda suka yi ridda aka dawo da su musulunci wanda suka ki dawowa suka tafi lahira ina fata an lura to kaga anan wajen da Abubakar da Umar ba su kawo hujja da ɗaya hadisin ba akwai wani hadisi wanda ya fito karara wanda dama a ce Abubakar ya hada hadisin da Umar ma kawai ya yi shiru nan take umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mene wai qimu salata wayutu zakata wayutuna zakata ko wayuqimuna salata wayutuna zakata fa idza fa'alu zalika asamu min dima'ahum wa amwaluhum an umurce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne su tsaye da sallah su bada zakka fa idza fa'alu zalika fa idza fa'alu banda kalu in suka aikata wannan ashe ba wai kawai su yi kalmar shahada ba su yi kalmar shahada su tsaye da sallah su bada zakka in suka aikata wannan to sun tsare jininin su gare ni da dukiyoyinsu in ba su aikata ba ba su tsare jininin su gare ni da dukiyoyinsu ba kaga wannan ya fito wa fili an gani to yaya waɗannan da suka ji ba da zakka kaga annabi ya ce a yake su shine wa yuqimuna salata an gani to kaga anan wajen Abubakar ya zo ya yake su kuma da ya yake su ya dawo da su musulunci akwai kabila ɗaya dungurungun kabilan Banu Hanifa kabilan Musailama al-Kazzab wanda kabilanci da bangaranci ya sanya suka goyi bayan Musailama sun san annabin ƙarya ne shi amma su ma suna so su ce wai a cikin kabilansu akwai annabi kamar yadda aka samu annabi a cikin kabilan Banu Hashim sun suna ganin bai dace a ce Banu Hashim sun fi su daraja ba idan an yarda cewa an samu annabi cikin Banu Hashim ba a samu cikin Banu Hanifa ba to kenan Banu Hashim sun tsere wa Banu Hanifa to saboda kabilanci abin mamaki mafi yawan mutane a cikin kabilan Banu Hanifa sai gashi sun yi imani da Musailama sai daga baya lokacin da Allah ya dora Abubakar akan Musailama an gane da wannan mata saja to a lokacin ne sai gashi sun fara dawowa zuwa ga musulunci suka dawo zuwa ga musulunci suka kyautata addininsu an fahimta to kaga Allah ya taimaki musulunci da Abubakar da a lokacin Umar ne da mutane sun ci gaba da ridda a lokacin sai Allah ya sanya Abubakar shine jarumi a wannan lokaci wanda ya riske fiqhun da kyau da ba dan yanda Abubakar ya riske fiqhun ba da an samu matsala da wannan ne malamai ke kara istinbadi a cikin sahabbai gaba ɗaya ba mai ilimin Abubakar an samu matsaloli da yawa wanda an rasa yadda za a yi da wannan matsaloli sai da aka zo aka tabi Abubakar sai zo ya warware daga cikin matsalolin wai shin idan annabi ya rasu a ina ne za a binne shi anan ma an yi ta saɓani an yi ta saɓani Abubakar na zuwa ya ce ga hadisi na ingantacce cewa duk wani annabin da ya rasu ana binne shi ne a ƙasar da ya rasu nan take sai hankalin mutane ya dawo aka zo aka binne manzon Allah a Madina da wasu suna cewa akai annabi zuwa ga Makka dan nan ne mahaifansa wannan ne mahaifan nan ne annabi Ibrahim ya gina Ka'aba yayin kaza yayin kaza wasu kuma suna cewa akai shi zuwa ga Baitul Maqdis nan ne alƙiblan annabawa da dai maganganu kala kala da ba dan Abubakar ba da an samu matsala wajen daukan manzo zuwa ga wani waje abin da sha inda bai dace ba to akwai irin wannan masalin din da yawa an gani ga matsalar da aka samu tsakanin Fatima da Abubakar an gane wannan ko cewa ta zo tana son gadon babanta har ta kawo aya wa warisa Dawud wa warisa Dawud Suleiman wa warisa Suleiman Dawud wa warisa Suleiman Dawuda annabi Suleiman ya gaji annabi Dawud to da ba dan Abubakar ba ya kawo hadisi to da an samu matsala nan take Abubakar yace ga abinda manzo Allah ya faɗa nahnu ma'ashiral anbiya la nurasu ma taradnahu sadaqa inna ma yarisu alu muhammadin min hadha almal daga nan sai aka fara jin hadisai 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 ashe hadisan ma mutawatir ne ashe hadisan ma matan annabi gaba ɗaya sun san da hadisan ashe Abu Hurairah ya san da hadisin ashe Ali ibn Abi Talib ya san da hadisin ashe wani ya san da hadisin sai ga shi hadisi ne wanda ya zo ta hanyoyi masu yawa an gane wannan ko radiyallahu anhu sannan Allah ya tsara musulunci da imama
wa bi imami Ahmad yawmul mihna
Allah ya tsara musulunci da imamu Ahmad ranan jarabawa ranan wannan jarabawa da aka samu na alqaul bi khalqil qur'an an gane da ba dan imamu Ahmad ba to da mutane da yawa sun amsa zuwa ga wannan aqida saboda wasu malamai sun kasa juriya sun gudu wasu malamai an kashe su wasu malamai kaza wasu malamai sun yi tauriya imamu Ahmad ne ya tsaya ya cije ana ta dukan shi ana ta azabtar da shi amma imamu Ahmad ya tsaya kyam cewa alqur'ani maganan Allah ne saukake ne ba halitta bane an gane to mutane suka ci gaba da jin cewa ai akwai wani malami ana kira shi Imam Ahmad ya jajirce ya kiyaye dai canza ra'ayinsa to wannan abin ya ba mutane karfin gwiwa sai mutane ya zama to duk da akwai gwamnati kuma gwamnati mai karfi tana azabtar da mutane akan ra'ayinta mutane suka tsaya kyam akan ra'ayin salafiyya suka tsaya kyam akan ra'ayin ahlus sunna ya zama to ba su bi ra'ayin yan bid'a ba an gane kai na'am
shagul aqidatul wasitiyya
mu duba cikin sharhul aqida al wasitiyya
qul
sai nace
wal zaid kutub aqaidun fasida katira
sai kutub yana da aqidu wato lalatattu masu yawa ba wai aqida dai sai kutub ke da shi ba da kuka ga ana masa raddi raddin da ake masa saboda aqidun sa lalatattu suna da yawa ne in an yi shiru yanda samari ke san shi wallahi za su kwasa an gari duk da kuma in an taba shi samarin da yake tashi bijijiyan wuya hankalinsa ya tashi in kaje suna zagin mutum suna dan madakila to an taba sai rukudu su abinda ba sa so kenan sai su sama kowane irin suna wai akwai wasu mutane wai ɗan madakila ina suke ko ina suke ko an gari ai ba mutumin da yake zagin sai rukudu sai ɗan madakila menene madakila a ina aka samu wannan aqida an tambayi Fauzan ya ce shi bai san yan madakila ba an tambayi manya-manyan malamai na zamanin mu sun ce su ba san wani aqida madakila ba sun ce suna ganin kawai wasu mutane ne suke hassada da wannan babban malami Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkali suna so su bata mai suna sai suka kirkiro wani aqida suna so su jingina mai Sheikh Fauzan yace Sheikh Rabi'u ba shi da wata aqida ta ce irin aqidan da muke da ita ita ce aqidan Kitabullahi wa Sunna ala min wali salafi salih ina ba san gano wannan saboda haka galiban kaga ainihin wato yan sururiya kaga suna ta muhadara kan madakila an taba sai rukudu ne su hankalinsu na tashi irin su ya kai dubu sai ya baci in an taba sai rukudu amma kuma su din nan fa idan wani mutum da za ka yi kuskure kan al'amari guda ɗaya za su mara rashi ba sa yin sassauci ga duk wani mutumin da ya yi kuskure amma kuma sai yin kuɗin in ya irin wannan kuskure sai a ba shi izini an gane? To saboda haka sai yin kuɗin yana da aqidu masu yawa
radda alaiha ulama'una rahimahumullah
manyan malamanmu na salafiyya sun yi raddi akan wannan aqida Allah ya musu rahama
أمثال الشيخ مقبل ابن هادي الوادي
مثال إرس الشيخ مقبل ابن هادي الوادي ليس مقول الله
وشيخ أحمد ابن يحيى النجمي
لإرس الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
وشيخ ابن باز
لشيخ ابن باز
وشيخ ربيع ابن هادي المدخلي
لشيخ ربيع ابن هادي المدخلي
وشيخ ناصر الدين الألباني
لشيخ ناصر الدين الألباني
وغيره
دوسوس
ولا مجال لفكر ها هنا
babu fage na ambaton wannan aqida anan
falyarja ilaiha man arada at-tahqiq
wanda yake so ya tabbatar ya koma zuwa ga littafin wadannan malamai ina fatan gano wannan to wadannan malaman da kuke gani irin su Albani irin su Ibn Baz manyan malaman mu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu wato wadannan malamai a farko suna yin kyakkyawan yabo ga sayyid kudu Nasiruddin Albani yana da fatawoyi da yawa wanda ya yi kyakkyawan yabo ga sayyid kudu hakanan al-Allama Ibn Baz yana da fatawoyi da yawa da ya yi kyakkyawan yabo akan sayyid kudu hakanan al-Allama ainihin Muqbil bin Hadi al-Wadi duk wa'innan malamai idan ka karanci littattafansu sun yi kyakkyawan yabo kaga Muqbil ya yi yabo ga Ikhwanul Muslimin a farko ya yi yabo ga ainihin wa'annan mutane a sunansu yan tabliq jama'atu tabliq in ka ga irin yabon da ya yi musu ba karamin yabo ba ne hakanan Nasiruddin Albani ya yi yabo mai kyau ga jama'atu tabliq a farkon al'amari amma falan ma ta bayyana lahu annahum a'da'ullah tabarra'a minhum amma lokacin da ya bayyana gare shi daga baya cewa su maƙiya Allah ne sai ya yi mai sai yayi bara'a daga gare su. To amma su din nan ɗan bid'a nan wato ɗaliban fayil kudu ɗan kudubiyya ko ɗan ikhwazul muslimin sai su ce maka Sheikh Rabi'u bin Hadi ne kada yake raji yake sukan ɗan ikhwan ka yake sukan fayil kudu ga Nasiruddin Albani sai su kawo maka fatawa wanda Albani yayi yabo mai kyau gawa ga sayar kudu kafin ya gano sharrin su ko kafin ya gano sharrin aqidan sayar kudu an gane sai su kawo ma fatawa wanda Ibn Bas yayi yana yaban sayar kudu yana yaban Hassan al-Banna malamin sunna ne mutumin kirki ne kaza 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 to sai su ce ma ga wannan fatawa amma Sheikh Rabi'u ya cika zafi baya uzuri ga wayannan ga mutane shin da Ibn Bas da Albani da Sheikh Rabi'u waye fi ilimi wane ne yafi ilimi Sheikh Rabi'u ya fi ilimi Sheikh Rabi'u dalibin su ne Sheikh Rabi'u dalibin Albani ne Nasiruddin Sheikh Rabi'u dalibin Ibn Bas ne Sheikh Rabi'u dalibi ne ga Usaimi duk wayannan gaba ɗaya suna gaba da shi na fata gani to ya za a yi manyan malaman shi sun yi kyakkyawan yabo ga Ikhwan manyan malaman shi sun yi kyakkyawan yabo ga Sayyid Kutub a ce kuma shi karamin dalibi ya zo ya soke su ai da ma an ce karamin sani hukumi ne an gani karamin sani hukumi ne to da haka ga manyan malamai kaza to misalin wannan wannan bai gaza irin fatawa wanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji ɗansa wanda a lokacin da yake raye a farkon al'amari lokacin da al-Azzaki ya fara yin da'awa na Muslim Brothers a lokacin nan malamai da dama daga cikin malamai na sunna a wannan zamanin sun hararo cewa fa Zakzaki da'awan da yake yi da'awa ne na Shi'a ba da'awa ba ce na me na sunna an gane kawai an rabe ne da sunna ana so a cimma wani manufa saboda idan ka zo majalisin in Muslim Brothers ana karanta tafsirin Ibn Kathir shine littafin tafsirin da suka yadda shi sannan a majalisin Muslim Brothers ana karanta Riyadus Salihin a wajen babin tarbiyya sannan ana karanta littattafan tarihi na Ahlus Sunna daga mutum ya zo majalisi ya ga wannan sai ce to ai namu ne kawai na dai fahimci wayannan samari masu kishin addini ne hasada ne yake damun malaman sunna sun ga an samu samari yanzu wanda za su zo masu kishi wanda sun fi su kishi nan gaba za a zo a manta da malaman sunna wayannan samari za su maye gurbin su to sai malaman sunna suna hasada an gane kamar yadda nake gaya muku wannan kalma na hasada samari mu dinga duba shi da kyau shi ne kalman da ake amfani da shi a hana ku fahimtar sunna da zarar wani malami ya zo ya hango wani shedanin malami malamin sunna ya zo ya gano wani shedanin malami malamin nan yana fitar da mutane sai Allah ya fahimtar da shi cewa wannan malami dajjal ne yana so ya halakar da ku to sai malamin yana kokarin yayi amfani yana kokarin ya nuna muku cewa wannan malami da nake nuna muku malam wani ba malamin sunna bane me yasa nake ba malamin sunna bane yana da aqida iri kaza 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 marasa kyau wayannan aqidun ba aqidun ahlus sunna bane jama'a ku duba littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza shin idan mutum yana da hankali yana son gaskiya sai ka zo ga malami yana nuna ma ga wani mutum nan ya bace kuma ga dalilin da yasa ya bace me ya kamata ka yi kafin ka yi magana shin akal maka lawo wannan malami da ka zo ka ce wai yana da mummunan aqida na cewa alqur'ani kaza ko yana da mummunan aqida yana sukan ainihin magabata ko yana da mummunan aqida yana sukan hadisi a ina ne aka ce wayannan abubuwa ba su da kyau? An gani? Sai ce ku duba littafi kaza, littafi kaza, littafi kaza. Duk malamin da yake da irin wannan malamin bid'a ne, ya kamata a kore shi a masallatan Ahlus Sunna. To kaga idan ɗalibi mai ikhlasi ne ya koma ya je ya duba ya ga lallai abin da aka faɗa gaskiya ne, shin zai ƙara jingina malamin zuwa ga hasada? To yanzu ɗaliban ba sa bincike, kana faɗa, wato kaga sun faɗa cikin sharri. Wani malami na so ya kai su cikin gaɓar ramin wuta, kana so ka cece su, kai da kake so ka cece su, kai ne kuma mai hasada ne. Shi malamin da ke so ya wurga shi wuta shi ne mutumin kirki wanda baya hasada. Ina ba san gane kai an yi abin da ake kira qalbul haqa'iq, an juyo da ƙasa ya koma sama. Kamar yadda wani annabi ke cewa mali arakum amali ad'ukum mari wa ya qawmi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar wa ya qawmi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Ya ku mutane, me yasa nake kiran ku zuwa ga tsira? Ni kuna kira na zuwa ga wutan jahannama. Ina nuna muku wannan malami yana da miyagun akidu. Ku tsaya ku yi nazari, ku je ku dauki littattafan malaman sunna ku yi bincike, ku gano gaskiya ake ko ƙarya ne. In kun bincika kun ga ƙarya ne, ku ƙaryata. To kun yi nazari, kawai wannan malami duk abin da ya faɗa sai ku yi kafara, ku ce wannan malami shi ke faɗin gaskiya. Kuma duk wanda ya ƙoƙari ya yi gyara don ya nuna haɗarin malamin, za ku ƙulla mai duk wani irin nau'i na sharri. Kuma je ne? To wannan shi ne abin da ya faru lokacin da Al-Zakzaki ya fara da'awa. Da ya fara da'awa aka ce ƙarya ake ma waɗannan mutanen, samari ne masu kishin addini, suna so su dawo da musulunci ne yanda yake da zamanin manzo, suna so su yaƙi azzalumai su dawo da adalci, suna so su kore shari'ar dagutu su dawo da shari'ar musulunci. To da irin wannan aka yaudari mutane, to sai malaman sunna suna ta ƙoƙarin nuna wa mutane, shin jama'a ba kwa ganin waɗannan samari suna yawan ɗaga hoton wani mutum? In za su yi wa'azi suna ɗaga tuta na Iran, an gane? Suna nuna su ba 'yan Najeriya ba ne, su 'yan Iran ne. Sannan na biyu suna manna hoton wani mutum ana kiran shi Ayatullahi Ruhullahi Al-Khomeini. Sannan ga hoton zazzaki, sai suna ɗaga murya suna labbaika ya azzaki, labbaika ya azzaki. Shin wannan wani irin karantarwa ne? An gane? To jama'a, ya ku samari, ku duba abin da ke faruwa ga ainihin, ku bincika wane ne Khomeini. Ba wani maganar bincike, wallahi ɗan salafiya ne, wallahi Ahlus Sunna ne, kawai hasada ne. Ga malami ya yi rauni, da ganin ma wannan rauni imani ne wallahi. Billahi allazi wannan malami ya fi ku imani. Kawai malaman gwamnati, 'yan siyasa suna so su lalata mutumin kirki, saboda sun ga ana so a karantar, sai asirinku ya tonu wallahi. Su malamai suna wa'azi suna nuna muku sharri, su ko suna wallahi sai asirinku ya tonu. Mahassada, mutanen banza. To ina ganin haka aka yi ta jifan malamai da hassada da cewa mutanen banza har wajen shekara 40 da wani abu. Shin daga baya da gaske malaman hassada suke wa Al-Zakzaki ko gaskiya suka faɗa? To ya aka yi aka gane asiri ya tsoni ko Zakzaki yanzu ya fito fili, daga baya ya fito ya nuna shi ɗan shi'a ne, har ma yanzu baya jin kunyan aƙidar shi'a da ya ɗauka. An gane? To amma lokacin da aka tambayi babban malaminmu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, shin akwai 'yan shi'a a Afirka, a Najeriya ma, ka tambaye shi, sai ce babu 'yan shi'a ma a Afirka gaba ɗaya. To sai 'yan shi'a su ce, to kun ji malamin da yake gaba da ku a wajen ilimi, dama an ce ƙaramin sani uku ne. Ga malamin Gumi da yake shi ɗin nan a cikin 'yan izalan ma ɗan dama-dama ne, shi gwamnati ba ta gama siye shi ba, hasadan ba ta gama kama shi ba, ga shi nan ya ce babu shi'a a Afirka. kenan ɗan zazzaki da mabiyansa ba ɗan shi a bane.
Na mutan gane
a lokacin da ake bugawa akan wannan al'amari su waye masu gaskiya? Ɗaliban ne masu gaskiya ko malam a wannan lokacin? Ɗalibai. A gane tabbas da'awun shi'a ne a hankali ake ta kawo da'awun, dama da'awun shi'a ba ta shigowa lokaci daya, wato a lokacin an yi taqiyya ne aka koya aqida a hankali ake ta shigowa. To gashi yanzu aqidan wayannan dai mutanen da ake kira Muslim Brothers su ne yan shi'a din. An gane wanda yake da ya shiga shi'a ya rabu da su, kun fahimta? To ana iya samun babban malami Allah bai ba shi iko na hararo wani al'amari ba, sai ɗaliban wannan malami su hararo. To idan ka ga ɗalibi da malami an samu bambancin fahimta, kada ka zo ka ce ɗalibi kaza, ka tsaya ka yi bincike menene hujjan Sheikh Abu Rumi, meye hujjan su sauran malaman sunna, menene hujjan Sheikh Rabi, meye hujjan su Ibn Baz da Uthaymeen da Albani da Sheikh Muqbil, meye hujjan su. Kaga idan ka zo kana bincike, in dai kai kana neman gaskiya, to insha Allah ba za ka taɓe ba. Yanzu Sheikh Rabi'u da Ibn Baz su waye suka fi gaskiya a nan? Sheikh Rabi'u ya fi gaskiya. Daga baya waɗannan manyan malamai sun janye wannan ra'ayi na yabo ga Sayyid Kudu da yabo ga Ikhwan, sun koma sun ankarar da mutane, sun nuna mutane sharru. Shi ma malam kafin ya bar duniya sai da ya gane cewa akwai shi'a. Ina fatan gane. Na'am. Gane wajen?
Tambi
ko? To sai mu kai nan.
Insha Allah sai tambaya.
Ya nuna karatun ba matsala a cikin shi, karatun ya shiga 100%. Wa alaikum salam. Da littafan yi suke kama hujja wajen gina aqidansu, to kuma in an taɓa shi sun san ba za a yarda da hujjar da zai kawo ba. Kamar yadda na gaya muku, idan wato manzon Allah yana isar da sako zuwa ga al'umma, sakon nan da manzon Allah zai isar, Allah ya haɗa shi da mutanen kirki ana kiransu sahabbai. To ƴan shi'a da yake ba sa son wannan sako da manzon Allah ya ɗauko ya isa zuwa ga al'umma, ya suka yi? Sai suna ƙoƙarin sassaƙe sahabbai, suna ƙoƙarin cin mutuncinsu. To idan aka yarda aka zuba da mutuncin sahabbai, to babu wani magana wanda sahabi zai gaya maka yarda da shi. To su maka zalika ƴan Ikhwan wanda suka yarda da shi a rayuwarsu na addini shi ne Sayyid Qutb Hassan al-Banna. Idan har ka sassaƙe Sayyid Qutb da Hassan al-Banna, ba Ikhwan, ba Qutbiyya. To amma kuma abubuwan da ake faɗa kan ƴan Ikhwan ɗin, ake faɗa kan Hassan al-Banna da Sayyid Qutb, shin da gaske ne suna da wannan kuskure ko ba su da shi? Shin Sayyid Qutb ya yi izgili ga annabin Allah Musa ko bai yi ba? Sayyid Qutb yana kafirta ainihin taron jama'a ko bai kafirtawa? Sayyid Qutb yana kafirta sahabbai ko bai kafirtawa da sukan ainihin wasu manyan sahabbai? Duk ba yana yi ba. Sayyid Qutb yana cewa Qur'ani halitta ne ko bai cewa? To wasu aqidu ne aka jingina mai na ƙarya, gashi kuma yana tawilin sifat, yana tawilin sifofi, yana cewa kuma ba a ganin Allah gobe kiyama. Ya yi inkarin ganin Allah gobe kiyama. Wato da yawa daga cikin aqidan Khawarij da aqidan Mu'tazila sai Qutb ya kudurce su. Sannan ga aqidan Sufanci da ake jingina mai Nasiruddin Albani, Ibn Uthaymeen da wasu manyan malamai, wato suna cewa Sayyid Qutb yana da aqidan wahdatul wujud. Sannan kuma an kawo hujjoji a cikin littattafan Sayyid Qutb din wanda ya nuna komai Allah ne. To mutumin da yake da irin wayannan aqidu, shin ya kamata a koya aqidun ne ko a gaya wa mutane? A gaya wa mutane don kada su fara cikin wannan sharri alal aqal. Masha Allah. Wa alaikum salam. Daiwa daga cikin al'umma, na'am.
eh to kaga in kaga mutum ya faɗi wannan jahili ne wai abin da yake magana idan aka ce wa mutum idan aka ga cewa wani malami yana rarrafi ga mutumin da yake cewa Annabi Isa ba zai dawo ba ko kuma wanda yake cewa yake cewa me cewa alqur'ani halitta ne sai aka samu wani malami yana mai rarrafi sai wani ce ba wannan muke bukata ba a yi me dan ya ce Annabi Isa ba zai dawo ba dan ya dawo mai zai maka in Annabi Isa ba zai dawo mai zai ma shin dawo Annabi Isa rukunin musulunci ne sai cikin rukunin musulunci ina fata gane wannan na
wani ya ce ga iplet ina ana kashe yan uwa
ma zuwa ne wanda ya ce gashi ana ta kashe yan uwa a falal din kai kana ta mun kana ta mun dan kana tarba kan musulmi da ainihin raddi an gane kaga duk mutumin da ga yana faɗin wannan magana yana da karancin fahimta na addini shi yasa ya kamata malamai su ba da muhimmanci wajen karantar da dalibai aqida idan al'umma ba su da aqida to kamar mota ne wanda ba shi da injin mota in ba shi da injin ba inda zai ci an gane kai din nan mutum ne mai riƙon amana mai cika alƙawari ha mai faɗin gaskiya mai mutunta mutane mai kaza mai kaza mai kirki amma baka da aqida duk wannan abin da na faɗa ana iya samun krista ana iya samun zindiki da ana iya samun mutumin da ba musulmi ba yana da gaskiya ana iya samun mutumin da ba musulmi ba yana cika alƙawari ana iya samun mutumin da ba musulmi ba yana mai yana da kyakkyawan mu'amala yana faɗin gaskiya yana riƙe alƙawari sannan yana taimakon al'umma kana iya samun krista yana taimakon mutane ya ga mutane sun shiga cikin tsanani za ga yana kuka yana tausayin mutane to duk irin wayannan da musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi tarayya a cikinsa dan kana da kirki eh kirki na da kyau kana cika alƙawari kana faɗin gaskiya kana kyautatawa mutane kana mutunta mutane kana kaza kana kaza wannan ko baya nuna cewa kai mutumin kirki ne amma an gane shari'a idan kana da wannan aqida amma kana kafirta sahabbai idan kana da wannan aqida amma kace hadisi ƙarya ne yaya idan mutum yayi inkarin aqida kirkin shi ba zai amfane shi ba faɗin gaskiyar shi ba zai amfane shi ba don wani abubuwan da ambata da krista da mai bautan gunki da dan communism da kowaye da ɗaya suke an gane amma kuma waɗannan abubuwa da na ambata suna saurin janyo hankulan mutane da za a samu mutum yanzu ɗan ƙala ƙato ya zo tudun wada ya ga samari suna cikin tsanani ya ba wannan miliyan ɗaya ya ce je ka ja jari wannan miliyan biyu je ka yi kaza ya siya ma wannan gida ya biya ma wannan aikin hajji kai kuma da kake da awon suna ba abin da ka yi ba ce to ka ce ɓatacce ne ka ce shi kafiri ne to ga kafiri ya fika mu a wajen kafiri ya fika har ga Allah sun ɗauka wannan abin da ya yi fa shine ƙarshe kaga ashe me ya kawo wannan rashin sanin aqida inda sun san aqida za su ce kuɗinka da kirkinka da gaskiyanka da kaza ba zai tsole mana ido ba menene aqidanka idan aqidanka bai da kyau duk wannan abin da kai ko dai ka kyauta amma sunan su lalatattu la in ashrakta la yahbatanna amaluk ina fatan gani to wannan abu yana da wuyan fahimta saboda mutane suna son kuɗi sosai to duk mutumin da yazo yana raba musu kuɗi to shi ne yake da aqida mai kyau kai da baka da kuɗi kana kokarin ka nuna musu abin da yake zai shigar da su aljanna sai su goma abokan gaba ka cika fitina ka cika raddi ka cika raddi ina ba san gani wanda raddi kai da ka cika yin cika raddi saboda kana kokarin ka nuna wanda yake kaza ba kan da yake ba to in kai shiru mutane suka mutu akan wannan to Allah ya ce maka me Allah zai kare ka ka zo kai shiru ga mutane suna da miyagun aqidu wanda wani mutum na ta tusa musu yana ta tusa musu shi mutumin in ya tusa miyagun aqidu ba a zage shi amma kai da kake so a gyara kake ba daidai bane kai ne ka cika raddi shi bai cika raddi ba ina fatan gane wannan to wannan shine dabi'un mutane mutane su yana da wuya in ba malamai sun tsaya sun karanta da aqida ba akwai matsala gaskiya. Allah ya sa a gane. Eh. Wa alaikum assalam. Na'am. Shi kenan kuwa. Kuradi, wai wani mutum ne a ya shiga cikin wani hali matar shi ta haihu. Da ta haihu sai ya zama bai da kudin ɗawainiyar haihuwa. Bai da kudin ziyara ko bai da kudin kaza bai da kudin kaza. Sai ya yi ma 'yan uwan shi magana suka yi banza da shi ba wanda ya taimake shi. Sai wani Krista sai ya taimake shi. Ya mishi da wani yayi sai mai rago sai ta za. To da matar shi ta haihu. Da yazo sa mai suna, sai sa mai suna Joseph. Misali, sunan wannan Krista din kiran Joseph. Sai sa mai suna Joseph me yasa? Ah. To lokacin da nake cikin tsanani, kai Muhammadu, kai Musa, kai Isa, kai wa ka ku taimake ni ne? Ai ni wannan ya fiye min ku so duhu. To ku duba saboda jahilci. Yanzu in ka ce mai da ɗan uwanka da wancan kafirin wanne ne ya fi ma a wajen Allah zai ce wallahi wancan kafirin ya fiye mun amma da ya san aqida ba ba zai ce wannan kafirin ya fi ɗan uwan shi ba ya san ɗan uwan shi musulmi ne amma sun yi kuskure na rashin taimakon shi duk abin da wani wanda ba musulmi ba ya yi maka musulmi ya fi shi a wajen Allah saboda shi din nan yana cikin musulunci babu wani ni'ima da Allah zai yi wa bawan Allah duniya da ya wuce musulunci to sai zama wannan ya baka kuɗi ya baka za shi wannan ya baka musulunci sai wani ya ga to malam wane mai yi mun sai ya baka musulunci kamar ya ba musulunci to ga kowa musulmi ina ba zan gane to mutane da yawa gaskiya suna da karancin fahimtar aqida shi yasa ya idan dan bid'a yazo abinda ɗan bid'a suke yi domin su janye hankalin jama'a sai su zo da kuɗi sai sun shirya da kuɗi sosai sai suka zo su yi ta kyautan kuɗi suna nema wa mutane aiki kai ko malamin sunna ba ka iya nema wa mutane aiki ba ka da kuɗi shi ko malamin bidiya yana da kuɗi zai nema wa mutane aiki in suna neman jali ya nema musu jali ya yi kaza daga bayan haka ce in kai raddi ya ce shi abin da ya iya shi ne raddi shi kuma wancan abin da ya iya shi ne taimakon jama'a kaga wancan aqidan shi da kace mummuna ne ta kai shi zuwa ga taimakon jama'a kai kuma aqidan ka da kace salafiya ne ta kai ka sai raddi kawai ka iya bai ka taba ma mutane ina ba san gane wannan to wannan shine mummunan fahimta da mutane subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik